إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكهة دواء أولا يمتي ترانا الجمعة يومنا شاب وقيقوة رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تيادة داري حدودة أربعين دا بقي wanda daidai da shida ne ko? Shida ne ko bakwai ga wata yau? Shida ga watan uku shekara ta 2026. Cikin rahamar Allah, kamar kullum ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke nan cikin garin Ambushiya da ke Kaduna, New Millennium City a jihar Kaduna, tarayyar Najeriya, domin ci gaba da tafsiri a cikin Alƙur'ani mai girma wanda muna cikin suratul baqara. Wannan kuma shine darasinmu na 16 a wannan wata din. Mun karkare aya ta 50255, wato ayatul kursi kenan. A yau kuma insha Allah za mu tashi ayan da ke gabanta. Mai Allah ya ce:
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
الله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وتباب تيل الساوى الدين المسلم حقيقة شريعة تارجة تبين دبن دقتا. Don haka duk wanda ya kafircewa dagutu kuma ya imani da Allah, to hakika yayi riko da igiya mafi karfi wadda ba ta tsinkewa. Kuma Allah subhanahu wataala mai ji ne, kuma asalin wato masali ne. Wannan aya ta biyo bayan ayatul kursiyu, kamar yadda muka faɗa a farko, a yayin da Allah subhanahu wataala a cikin ayatul kursiyu da ta gabata muka faɗi dalilan da ya sa ta fi dukkan ayoyi daraja, shine ta kunci kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ta kunshi girman Allah akan halittu da nuna fifikonsa akan abin da yake halitta. Sannan a cikin ta mun fahimci abin da ya shafi tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wasu rassa na kafirci da aka iya jinginawa gare shi daga kowace al'umma wanda ta shuɗe da wanda ma take a yanzu. Don haka wannan ke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da rinjaye akan kowa, kuma addininsa shine addini mafi tsafta da rinjaye. Tare da haka nan, a wannan aya sai Allah ta'ala ke nuna mana cewa duk da tsaftan wannan addini da ɗaukakansa da alkhairan da ke cikinsa, Allah ta'ala bai yadda a tursasa wani ya shiga addini ba akan zaɓin ranshi ba. Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda a matsa ma wani akan dole sai an ja shi zuwa ga yayi musulunci ba alhalin ransa baya su. Asalin abinda Allah ya ɗora ma musulmi shine su yi kira zuwa ga Allah, kuma su kira mutane akan ilimi ba akan san rai ba, su kira mutane akan ilimi ba akan al'adu ba, su kira mutane akan ayoyi da hadisai da nassosi ba akan abin da yake wani abu ne na ƙabilanci ko makamantansu ba. Shi yasa Allah ta'ala ke cewa a qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, kace ne wannan ita ce tafarkina wanda nake kira zuwa ga Allah, bi ma'ana musulunci, cewa hadhihi sabili, sai nuna cewa musulunci a sarari yake bayani ake yi, shi musulunci bayaninsa ake ba tursasawa ake a cikinsa ba. Sannan kuma adu'u ila Allah, ina kira zuwa ga Allah, domin kira zuwa ga Allah shine mafi alkhairin aiki da Allah yake ba dan adam a doran kasa. Babu mutumin da ke da martaba da daraja a cikin al'umma kamar mutumin da ke kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka ya sanya kuka ga Allah ta'ala a baya ce, tilkar rusulu faballa ba'dahum ala ba'din, manzanni Allah ya ce sun samu ɗaukaka da daraja ne saboda an aiko su da sako su je su isar. Wannan kiran da suke yi shine darajar da Allah ya ba su a doran kasa, shine abinda Allah ya fifita su akan sauran mutane. Kamar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna sadda a cikin wannan al'ummar ma, ko mu ce wannan al'ummar ma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ta zamto mafi alkhairin al'umma akan dukkan sauran al'ummomi. Domin ya faɗa cikin surata Ali Imran, kamar yadda Allah ya ba mu tsawon rai da mu zo mu ji, Allah ta'ala ya ce, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah ta'ala ya ce, ku ne mafiya alkhairin al'ummar da aka fitar domin mutane, aka fitar domin mutane, bi ma'ana su suke amfana da ku. Allah ta'ala ya ce dalili shine, ta'muruna bil ma'ruf, idan kun ga abu wanda shari'a ta yadda da shi take so, shi ake ce ma al ma'ruf, Bahaushe na cewa abu mai kyau. To asalin kyan abu ai yana kyau ne idan Allah ya yadda da wannan abu, amma duk yanda abu Allah bai yadda da shi ba, ba abu ne mai kyau ba a wurin Allah, haka nan a wurin duk wani mai hankali da sanin ya kamata. To shine Allah ta'ala ya ce, ta'muruna bil ma'ruf, kuna umurni da abu mai kyau wanda shari'a ta ce ayi, saboda duk abin da shari'a ta ce ayi yana da kyau, ba cutarwa a cikin sa. Watanhauna 'anil munkar, sannan kuma kuna hani daga barin mummunan aiki. Wa tu'minuna billahi, sannan kuna aiki kuna imani da Allah. Ku duba sifofin da Allah ta'ala ya faɗa a nan guda uku, ku taya ni tunani a kansu saboda ina so mu fahimci wata fa'ida a cikin ayan. Ya ce, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi, ku ne mafiya alkhairin mutanen da aka fitar don amfanin mutane. Sai ya faɗi dalilai. Na farko ya ce, ta'muruna bil ma'ruf, ku kuna umarni da abu mai kyau. Wa tanhauna 'anil munkar, kuna hani da mummuna, nawa kenan? Wa tu'minuna billahi, sannan kuna imani da Allah, nawa kenan? A aji na nawa imani yazo? A aji na nawa? Na uku. To amma kun da zai shiga aljanna bai da imani, to ya aka yi imani ya tafi aji na uku? Wanne aka kawo a farko? Umarni da kyakkyawa. Wanne ne na biyu? Hani daga mummuna. Wanne ne na uku? Imani da Allah. Malamai suka ce, to ai ba yanda za a yi mutum ya je aljanna bai da imani, amma ya aka fifita waɗancan akan imani. Wasu malaman tafsiri suka ce an yi haka ne don a nuna maka darajar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, kamar yadda Allah ya maka a wani wurin don ya nuna maka darajar iyayenka. Ya ce, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah ta'ala ya ce, nazar tas da cewa da ɗai kar a kuskura, in dai ana son zaman lafiya da aljanna ta, to kar a bauta ma wani face ni ne kaɗai, in ji Allah. Sannan duk da cewa biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin bautan Allah, sai Allah ya kawo haƙƙi na biyu na masu matsayi, ya ce, wa bil walidaini ihsana, dangane da iyaye biyu ka kyautata musu ko da ba musulmai ba ne su, sai dai in sun neme ka da kafirci ne ba za ka ji ba. To in ka kalli wannan sai ka ga kawo iyaye da Allah ya kusa, kamar yana ce maka, yanda ni kaɗai na halicce ka na rufa ma a fili, ban yi ka dabba ba, ban yi ka walaƙantaccen halitta ba, na yi ka ɗan adam, kuma na ce walaƙad karramna bani adama, haƙiƙa na karrama na girmama ɗan adam. Kamar haka iyayenka suka mutunta ka, su kaɗai suka haife ka, duk duniya ba ka da uba na biyu sai mahaifinka, ba ka da mahaifiya ta biyu sai mahaifiyarka. Kuma yanda na yi ka a musulmi cikin sutura, haka suka haife ka ta hanyar aure cikin mutunci. Yau da a ce zina aka yi aka haifi mutum har ya mutu, duniya ba za ta yi mai daɗin zama ba. To amma wannan alfarma ta mutuncinsu wanda suka raɓa maka har kake cewa ni ne ɗan wane jikan wane, kake faɗa kake jin daɗi, ba a ce ina mahaifinka ka kama kame kame ba, to sai Allah ya ce ka kyautata musu. To kama haka a wannan aya ita ma suka ce da Allah ya ce umarni da kyakkyawa ai hami da mummuna, Allah ya yi ne dan ya nuna darajar umarni da kyakkyawa da kuma hami da mummuna. Sai wasu malaman tafsiri suka ce ai abun ma a fili yake, za a fahimce shi cikin sauki. Abun shi ne idan ba a umarce ka da kyakkyawa ka yi ba, ba a hana ka mummuna ka bari ba, imani ba zai samu ba. Shi ne ma'anar ta'muruna bil ma'ruf, ana umurtanka da abu mai kyau ka je kusa da Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, ana hani da mummuna dan kar a shiga wuta. Wa tu'minuna billah, sannan in aka hane ka ka hannu, aka umurce ka ka umurtu, to sannan imani zai zauna ka zama dan aljanna. To shi ne anan Allah ta'ala da ya kawo wannan aya ce la ikraha fid din, babu tursasawa a cikin addini. Abinda ke tsakani shi ne wa ma alayka illa albalagh, kai isarwa shi ne naka. Balligh ma unzila ilayka min rabbik, abinda ubangiji ya sanar da kai to ka isar da shi zuwa ga mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce balighu anni walau aya, ku isar da sakon musulunci na koda ko da aya daya ce, wani ya ji daga gare ka ya amfana karka raina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'abi dhar al-gifari la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, kada ka raina aikin alkhairi shay'an ko mun kankantansa. Walau an tarka afaka biwajhin taliq, koda ko za ka ga dan uwanka musulmi ne ka saki masa fuska, in dai kai don Allah, Allah na iya saka aljanna sanadiyan wannan. To ba a tirsasa mutane akan su shiga addini, kira ake yi, kuma wannan kiran ba lallai ne a ran da ka kira mutum a ranar zai imani ba, ba kuma lallai ne a ranar da ka kira shi ranar zai daina zunubi ba, kuma bai nuna kai baka ci nasara ba dan shi bai daina ba. Ko kalli usulubi na musulunci, yanda Allah ta'ala ya zo ya hana ya haramta shan giya a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai daga cikin sahabbai waɗanda Allah ya musu bai wanda ba su taɓa shan giya ba tun kafin su musulunta ballantana bayan musulunta. Daga cikin su akwai sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, shi bai taɓa shan giya ba kafin ya musulunta ballantana bayan ya musulunta. To lokacin da musulunci ya zo mutane na shan giya, sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kalli giya yanda ake kimbele da watsewa, mutum ya sha giya ya cire hula ya yawo tsirara gaban surukansa, sai yake ga kaman wannan abun fa bai dace da shari'ar annabin Allah ba. Annabin da ya zo Allah ta'ala ce wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kana kan dabi'u masu girma kyawawa. To ya giya kuma, sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har yau Allah bai ce komai game da giya ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya Umar, har yau Allah bai ce komai game da giya ba? Allah kuma yana sani, ba kuma zan iya faɗi ba face abinda Allah ya umarce ni. Bi ma'ana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyi yuha 'allamahu shadidul quwa. To ana cikin haka dai sayyidina Umar ya dawo sai Allah ya saukar da aya ta farko game da giya, shine fadin Allah ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, suna tambayan ka game da giya da caca, menene hukuncin su a musulunci. Qul fihima ithmun kabirun, Allah ta'ala ce ka faɗa musu a cikin giya da caca akwai zunubi mai girma, zunubi mai yawa. Wa ithmuhuma akbaru fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, sannan kuma akwai amfani ga mutane, wani za ka gan shi bai da sakin fuska, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a can muka karanta ya ce in ka saki fuska ga dan uwanka musulmi sadaka ne. Shi wani baya sakin fuska amma ya sha giya, yanda ka san sakaran Amurka, wai ana cewa sakaran Madina, ai Madina ba sakare, ko kun yarda akwai sakarai a Madina? A ina, annabinmu ba zai fito garin sakar Karu ba, sai dai ake can Amurka masu kashe mutane. To ka ga mutum yayi ta dariya, Allah na son murmushi amma kuma baya so a sha giya, wani kuma marowaci ne amma idan ya bugu wallahi har hular shi sai ya kyauta da ita, sai dai da safan ya ganta kan wani sai ba ni hula na ce kai ka bane sai ƙarya ne, zai ta kyauta. Wani ya dinga kyauta kenan in ya sha kayan mai, kaga Allah na san kyauta amma Allah baya san abin da yake na zunubi na shan giya. To shine Allah subhanahu wataala ce wa ithmuhuma, amma fa zunubin da ke cikin giya da caca akbaru min naf'ihima, yafi amfanin da ke ciki. Tun daga nan sayyida Umar yace kai jama'a mu dai mun daina, yace da a ce Allah subhanahu wataala cewa yayi amfanin yafi sharrin, yace da mun ci gaba. Amma Allah yace ithmuhuma akbaru min naf'ihima, zunubin da ke ciki ya fi amfanin yawa, yace to ko ba za mu dauki amfani kadan ba zanubi mai yawa yace mun hakura tunda amfanin kadan ne zanubin yace kaga yanzu idan da mutum miliyan suke shan giya yanzu guda biyu sun daina ci gaba ne ko ba ci gaba ba ci gaba ne ko shakka babu ko da mutum ɗaya ne ya daina nasara ce tunda addinin musulunci haka yake kira ake yi sallu a hankali daga nan sai aka zo kuma za a yi sallah an zo lokacin sallah liman fa ya yi tatul jama'a da ya shiga fatiha ma da ƙyar ya kaita kamar yadda wata ruwaya ta zo kawai sai ɗauko ƙulya ayyuhal kafirun kaga ko sura ce mai hatsari tunda sura ce mai cike da tauhidi da ƙyar aka je la a'budu ma ta'budun ai da yi rangaji kawai sai ce a'budu ma ta'budun kaga harka ta lalace Allah ya ce ka ce ba mu bauta ma abinda kuke bauta ma na gumaka shi kuma inda ya ce ku ci gaba muna tare kenan ba yana bauta ma abinda suke bauta ma hankalin sai na Umar ya tashi ya dawo ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka haramta giya gashi fa yanzu ana sallah ka ji abinda fa liman fa lamba guda liman ya ce kaza ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar banda abinda zan faɗi sai abinda Allah ya ce sai gashi Allah ya saukar da ayat cikin suratul nisa ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata ku ji masu imani aka kira wannan ke nuna maka ashe mumini ma zai iya yin saban Allah amma Allah ba zai barshi ya mutu a cikin kazanta ba la taqrabu ssalata wa antum sukara Allah ta'ala ce kar ku kusanci sallah bi ma'ana kar ku shiga sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai in kun dawo ko kun sha to ku bari sai kun dawo cikin hayyacin ku sai kun san abin da kuke faɗa kar a zo a ƙara cewa a'budu ma ta'budun ina fata mun fahimci wannan to sai sabai suka yi mikin suka ce yanzu ya za a yi ne da club club da ake da su da jangul jangul Allah dai bai ce kar a sha duka ba amma fa ya ce kar a ta ana cikin ma kar a yi mai sallah ana cikin maye suka ce abu mai sauki aka ce mai sauki suka ce maimakon su bakwai ko su goma da muke sha a rana a maida ta biyu ana isha'i kawai a tafi a yi tatul kan asubahi an warware in aka yi asubahi wanda bai zuwa kasuwa ya sake mangarewa kan azahar ya warware azahar zuwa al'asar suka ce ba lokaci in aka bugu za a yi ma Allah laifi magariba zuwa isha'i suka ce ai ita tafi kusa to yanzu nan an rage rake din laifin ko ba a rage ba an rage ko shakka ba kuma malamai suka ce inda tashi daya annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba da giya yace kar ku sha giya ku bar giya lokaci daya suka ce wallahi a lokaci yadda suka saba da giya za su ce to ba ma za mu bi ka ba gara mu sha giyan mu to kaga irtika ba khaffu dararai da kenan ja'izu in an samu ne matsaloli biyu sun faru ya zanto dole sai an shiga ɗaya daga cikin matsalolin to za a duba ne a gani wacce ce ta fi saukin matsala sai a dauke ta shine Allah subhanahu wataala ya zo wasu daga ciki suka ma fara giyan ta fara kaga ta sun fara sabawa da barinta to ilai ko sai aka zo irin bukukuwan da suke na shekara kamar yadda in sallah ta yi kakan kwashi ƴaƴanka ku tafi ƙauye ko akan je wurin wasa wuri kaza ai kaza tunda ya halarta a yi wasan da ba saban Allah a ciki a ranakun idi to shi ne kawai wani ya zo ya miƙe ya ce sai mu suwa ne wanda muka ba suwa na kashi lokacin yaƙi kaza muka yi fata-fata da su kuma cikin giya yake ban ba fullatari ne kalli mutumin da yake babarbare ɗan Maiduguri ko Modibo ya ce hai mu ne muka daddoke su wani kuma ya ce ke waye ne ya gaya ni ka san shi mutum Maiduguri ma mace namiji ne wai an ce bai iya Kanuri bai ce to da me take sallah namiji ne kawai da me take sallah saboda bai iya Kanuri ba dan kawai an ce sahabi ya zo ta wuraren Maiduguri to in ba kai sunna ba ina ruwan mu eh to shine wani ya tashi ya ce kai ma ƙarya kake sai rikici ya balle garin doke doke kawai sai aka kashe ɗaya sai na Umar ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam ga abinda muke gudu ba gafa abin da muke gudu fa ya faru yanzu gashi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fa kashe rai saboda giya fa Allah sallallahu alaihi wasallam har wa yau dai sai abin da Allah ya ce ana nan shine sai ga suratul maida ta taho innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan lalle giya da chacha da irin chatan da ake dinna a rinka jefa mashi in ya soka mutun ya ci in bai soka ba ya fadi Allah ta'ala ya ce dukkanunsu rijsun min amali shaytan duk kazanta ne daga aikin shaytan fajtanibu ni Allah daga yau na ce duk ku nisance su la'allakum tuflihun indai kuna so ku rabauta ku samu aljannan da ni na tanada ma mutanen kirki a gaba Allah ta'ala ya faɗa musu dalili kaga Allah da rahama anan kadan Allah ya tsaya dole ma a sallama to amma sai Allah yake lallashin zukatan mu'minai din saboda su gane abinda zai sa su amshi umurnin ba tare da jin ciwon kai ba yace innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawa shaytan ke so ya jefa kiyayya tsakaninku duk mutumin da yau wani ya sha giya bige mai dan uwa kana ga har gobe zai ga mutuncin shi ba zai gani ba kaga yanzu nan ba ai awa biyu ba mun raba mu marayu akalla 100 nawa abincin azumi na wannan shekarar karkashin Mu'azzin Jabal Foundation wallahi yau yara tuyins ne da hannuna dazu na ba su abinci ɗaya daga cikin su wani yaro mahaifiyarsa tana cikin masu fada aji masu ruwa da tsaki a nan jihar Kaduna sune ru'usul aqlab dan ta yaje mankas yazo da mota ya tada ubansa ya kashe a unguwar makan kara yaro unguwar dota hallahira an kashe uban yaran ina magana da mallam kabiru har yau ba abin da aka yi dazu ma sun zo sun karbi abinci a matsayin marayu a hannun ba abin da aka yi yaran ga kunan mata ne kusai nan da gani na ba ta abinci da hannuna to kana gargadi kuma Allah yana kallo kuma Allah zai hukunci da adalci wallahi ba abin da aka yi ma yaran ba abin da aka yi ba abin da aka yi saboda dama abin haka yake kashin dankali na sama idan na kasa amma Allah zai musu sakayya Allah zai musu sakayya ko shakka babu ya rage nauku in kun abin da ya kamata ku da Allah mu kuma Allah ka saka musu to shine sayyidina Umar yazo yace an kashe rai Allah yace inama yuridu shay'an fa bainakumul adawa kiyayya zai ta faruwa a cikin ku in ana chata wannan ya sa kudi wannan ya sa kudi in wani ya kwashe wanda aka kwashe nashi zai ji dadi a ran shi ko haushi ko shakka babu haushi zai ji kuma gobe zai so a ce shi ma ya kwashe na wancan to kaga ba ranan zaman lafiya Allah ta'ala ce shaydan ke so an kwa bainakumul adawa wa tawadduba wa yusaddukum an dhikrillahi wa an salat wani in ya zauna a teburin chata zai ta kiran sallah ba zai tashi ba in mutum ya sha giya kan ya farka ma rana ta fito shine za ta hana ku ambatan Allah kuma ta hana ku yin sallah inda Allah sai Allah ya jarabawa dabo da ma rayuwar sai da jarabawa yace fa hal antum muntahun to kun hanu kun daina shan giyan kun karbi umarni na ni Allah wallahi sai ga sahabbai suna kuka wannan aya ta sauka a Madina sayyidina Uthman bin Affan Allah ya kare da a gare shi ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rana daya Allah ya haramta shan giya ya haramta cin naman jakuna jakuna na gida da ake kiwo a rana daya duk Allah ya haramta yace kuma ran da Allah ya haramta shan giya a ranan mutane sun yi odan giya tulu tulu daga wajen Madina saboda za a yi biki kamar yanzu ne in sallah ta kusa ai zaka ga ko me provision ne zaka ga ko bashi zai ci zai je ya siyo ya ci bashi a kasuwa ya kara dan ya san gobe sallah zai ciniki to haka suka siyo giya yace amma wallahi sai ga suna cewa intahaina ya rabba ya ubangiji wallahi mun bari yace sai da naga giya da idona tun da ka san an yi ruwan sama tana fita daga kwatan garin Madina tana gangarewa tun daga ranar giya ba ta dawo garin Madina ba to kaga wannan shine imani kuma wannan menene hikiman kawo wannan yanda Qur'ani ya bi sannu a hankali ya canza mutane kai ma yau karka damu idan mutum yana laifi 10 idan kai nasara ya daina daya musamman in ya daina wanda tafi girma a ciki to karka gaji wurin kiran shi zuwa ga Allah karka ji haushi ka gajiya wurin yi masa wa'azi kar kuma kai tsammanin rana ɗaya zai dawo maka kaman mala'ika wanda la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'maru dan adam ajizi kai ma kanka akwai wurin da kana kallo sai kai zunubin kana fa kallo kuma kana sanin sai dai ka tuba ka jaranka ka dawo ka gyara da kanka to ballantana wanda bai san Allah ba bai karanta ayi ba kuma kila akwai mabarnatan mutane ke waye da shi to shine Allah ta'ala ana yace kar a tufta samun mutane wurin shiga addini hakika idan aka ce a matsa ma mutane su shiga addini sai nuna kaman addinin ba gaskiya ya shaka ba ai ciki da gaskiya muka ba ta huda shi kuma in akai abu aka tafi aka tafi sai ka ji an ce gaskiya ta yi halinta to addinin nan gaskiya ne wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala addinin nan ciki yake da gaskiya fal kuma ana fahimtar gaskiyan ba tare da rikici ba shi yasa Allah ya jikan Mallam Abubakar Mahmud bin da rahama yace in an zagan kakkurama a suka ce malam to ai mu ba zai yi kana koyar da mu a cikin mutuncin ka mu ji dadi a ran mu ba kaga su ma sun zo da hujja sai yace haka ne yace amma yanzu in sun kai zagi ku ma kun kai zagi to yaushe an ka gane ne gaskiya in mutum ya zo ya ashar kai ma kai ashar to za gane ne gaskiya sai sa mu ko a media kuka ga an zage mu kakkura ma mana ku kyale hajar kowa ke tallatawa kowa yana tallata hajar shi ne kuma abinda kowani sai kowani tsuntsu ai kukan gidansu yake yi an fahimci magana kuma idan ka ce zaka kula mai zagi shi fa yana da mujalladi sun fi dubu na ashar saboda ko kai nan da za ka ce ka kirkiro zagi kafin gobe ka kirkiro sun fi 500 in dai zagi ne amma karatu ne sai ka samu malami sai ka dauki lokaci sai ka samu littafi sai an koya ma zaka gane amma a shari'a ka ai kowa ma zai iya to saboda haka ba a zagi a musulunci ba a cin mutunci ka natsu ka yi bayani yanda Allah ya ce ai duk wanda Allah ke san shi da rahama zuciyarsa za ta kama wanda kuma bai kama ba Allah bai ce dole sai ya shirya a hannunka ba kai wani ma fa sai bayan mutuwanka zai gane sakon kai bi to ba a garaje an fahimci maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mumini da cewa mumini mutum ne wanda bai da garaje mumini yana bin abu sannu a hankali sannu a hankali shi yasa hatta sayyidina Umar lokacin fathu makka da aka zo za a shiga makka suka aiko da wasiƙa cewa ba a shekaran ba kun tuna ko aka zo aka karanta sayyidina Umar hankalin shi ya tashi ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce fatadkhulul masjid al-haram ko aminina muhallikina ru'usakum ba Allah ya ce za mu shiga makan nan ba gashi har mun zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne amma Allah ya ce maka a wannan shekara sai sayyidina Umar ya shiga da ya koma ya zauna ka san soja ne na gaske ya ga waya za a yi dan mace ya hana shi abin da Allah ya ce ayi kawai sai ya taso ya dawo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umar ya ce alaysa atlana fil janna wa qatlahu fil nar a ce fara ce mi shayi alasna ala al haqq wa hum ala al batil wai mutanen nan ba muke da gaskiya su makaryata bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne ce to tsoran makaryaci kuma a nawa makaryaci manzo Allah mu za mu daga mar kafa mun san shi ke kan ƙarya muna kan gaskiya yace ya rasulullah alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar wai mutanen nan ummun da kiyoyin juna ummun mutu mu ba aljanna bane su kuma mun kashe banza mun kashe wuta za su je yace gaskiya ne umar yace to li masabr ya rasulullah dan ni hakuri waɗannan taji izza ta musulunci ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كما سي أن الصلاة عليه ما تشروا معنا ما جنن تابرج أن صلى الله عليه وسلم أما وما ينطق عن الهوى باهك الله يشي أي بس يشروا بمعنى إن دا بعد يدي بعد يدي شيء ما عمر باهك بني أما كم الله يدي شيء بوي باه سب يشروا سيدنا عمر يزكم يكدي بعموت أبا لكن سيدنا عمر دوني سافولوجي أبا يسكت سيئتنا نين يسامو reinforcement ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan fatawan dan ya ga alaman dai annabi yana bayan shi amma dai bai magana ba to ya zai sai ga wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi magana sa sayyidina Abubakar ne sai ta furin shi yace ya Abubakar alasna ala alhaq wa hum ala albatil wai mutanen nan ba muna kan gaskiya suna kan bata bane yace kwarai Umar yace in aka kashe mu ba aljanna ba mun kashe su yace haka ne yace to Abubakar yanzu sai mu zauna sai sayyidina Abubakar ya miƙe yace kai gaskiya mu je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace naje sai ce ah ka ga ya mishi sai ce me yace yace shiru yayi shi ma kawai sai gum sai ya zauna kaga imani na gaske wati'ullah wati'ur rasul din nan ta asali yace wallahi sai ya zauna sai sayyidina Abubakar ya mun shiru yace na rasa yanda zai haka nan dai tunda Annabi bai amsa ba ni ma sai na zo na bi safu aka tafi tare da to ka duba yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi da su mataki bayan mataki da yin da ya canza su kuma duk mutumin da ka canza shi da ƙarfi akwai barazanan gobe zai koma ruwa akwai barazan shi yasa hatta wannan matsalan tsaro da kuke ga ake fama da ita da a ce gwamnati za ta ba malamai goyen baya da masu kira da masu karantarwa kuma za ta dauki shawarwarin da malamai za su bayar ina tabbatar muku wallahi da sai an ci nasarar abin tsaron nan da yau ina tabbatar muku da wannan saboda ga sunan kana gani ko da abin ya ta'azzara ya gagara da ake shiga daji ake haduwa da sufa kafin rikicin boko haram ya zo 2009 ko wuraren 2007 2008 a wannan kogi wurin kogi state din nan fita da muka yi daji na karshe na rantsa da Allah mutum 35 suka musulunta a rana daya kaga ashe suna jin kiran suna kuma sallamawa kuma mun je mun tadda wani gari zaki babba malamin mu malam Usman Abubakar Allah ya kara mishi lafiya Abul Husnai wanda yake da markas a Abafa ai duk kusan mun san shi a nan malamin mu ne shine jagoran mu da shi muke fita to wannan fitar akwai fitar da muka yi da wani mutum baba Adini ya rasu Allah ji dan sa da rahama batilla tani ne yana bypass nan wurin masallacin malam Khamis al-Misri anan muke haduwa mu tafi da muka je akwai wanda ya musulunta shi da yazo randa zai musulunta kaga ikon Allah malamin mu malam Abul Husnai kamar inda na gaya muku shine malamin mu duk abinda ake karkashin jagorancin shi muke a wannan lokaci duk da ake so amma shi wannan malam baba addinin wanda nake faɗa ba filatani ne shi da Allah ya mai hikima da san addini da ba da dukiyar sa ayi da awa kuma ya sa jikin sa ayi tare da shi da muka je muka aka zo in zami sama muke hawa lokacin ne ake sawa in hausa man bishiya in dingare ra karatun qur'ani mun dora yar sifikan mu a sama sai fita fitowa fita fitowa kuma kun san gwarawa ba su da matsalar musulunta sosai su yawancin su gwarawa ne in suka fito suka fito suka taru to sai a fara wa'azi kuma wa'azin ba da aya da hadisi ake farawa yanda ake fara shi shine mukan ce da su yesu almasihu abokin annabi muhammad ne saboda su yesu suka sani sai muka ce to annabi muhammad abokin shi ne lokacin da yesu ya tafi shine abokin shi ya ci gaba da yin aikin abokin shi wallahi malam kana farawa to anan za su ji cewar kai ba abin ki bane ba ku sa ni rantsuwa ba wallahi azumi ne baki na akwai inda muka je mata kawai muka gani karkata kaf a garin sai da muka ji tsoron ko sun mana kofar rago ne su afka mana mata sai wata tsohuwa ta ce to in fa mun karba wannan sako su fa za su dawo za su cire mu a ciki muka ce mene ta ce suna can suna shagiya a ina ta nuna mana can nesa wata katuwan bishiya ta ce suna nan a wancan wuri to sai aka samu wasu irin sababbin ustazan nan zafin yanka wani ya ce shi ba za shi da ake shan giya ba na ce ni ko na yi gaba a wallahi na tafi ko gulda ce a gurin sai na je a to ba saƙo annabi zan kai ba muka tafi tulu ne suka yi katuwa tsakiya sai wani ya hau kan abu ya rinka ɗibo abu a ciki ga su nan sun yi layi sun kusu 200 sun zagaye kamar filin ƙwallo ana bi ana zuba ma wannan inda ta ƙare wani ya tsaya alama in an ɗibo daga kan shi za a ɗora ana zuwa wani malami dan Abuja malam Jabir nake jin sunan sa namanta sunan shi ya je ya hau gefen filin giyon ya ce sannun ku da aiki na ce aiko sai dai aiki barkan ku da hutawa sun yi mankas ya ce mun zo ne mu gaishe ku dama ko ba za ka kawaita musu wa'azi ba wallahi wani ya zo ina ji a gabana ce kai ka faɗi abin da za ka faɗa ka tafi mu shagiya yanda ka ji haka ka yi faɗa ya ce ka faɗi abin da za ka faɗa ka tafi muna so mu shagiya muka gama kun san shi ne na uku a musulunta har yanzu ina da hoton shi a kwamfuta na ya tsin shi na kafa ma kusan duk sun fukuta yana warin giya haka ya musulunta ya ce za a iya ba ni suna Abubakar din muka ce ka ma samu ya ce ni na so Abubakar muka ce an baka ya karɓi suna Abubakar kawai sai juya ya tafi a tsammanin kamaye ta ɗauke shi ya tafi sai ga shi wallahi ya dawo da doya a hannun shi da yawa yana riƙe da su ya ce ni ne a gefe ya ce kai yaro na ce na'am baba ai ya zama baba ka wani yanshi musulunci ai ya zama baba ya na ce na'am baba ya ce zo ka karɓa wannan doya ka je ka kai ma yara na ku je ku raba ku ba yara na ku ya ce na ji daɗi ku kuna ji daɗi amma ba ku ji kyama namu ba kun zo nan kuma da ka fada min wannan abu da na fada yana nufin kalmar shahada ya ce na ji daɗi a raina ba kuma zan kara sha giya ba haka ya fada ya musulunci amin ya rab ya tafi ya je zo da yarinyarsa ƙarama a hannu ya ce ita wannan din za a ba ta suna Hadiza muka ce baba ita musulma ne ya ce a fada mata mata ma iya magana ba ya ce shi dai ita ma sai an musuluntar da ita aka musuluntar da ita aka sa mata Hadiza to da farashin tsaro ya yamutse yanzu ma ba mu san halin da suke ciki wallahi ba mu sani ba suna raye ba su raye Allah kadai ya sani suna musulunci ba sa yi Allah kadai ya sani to da gwamnati za ta karfafi malamai wallahi za a yi ka da yau wallahi tallahi za a yi mutane nawa ne ke balantiya su karanta ko sisi ba a biyan su ai mutanen nan makarantu gwargwadon iko a samu masu fada a ji daga cikin su duk yanda kake ganin wani tsagera ne akwai wanda yake shakka a cikin al'umma ai kokari ai pointing din waɗannan irin su nomadic din nan da federal government baba Buhari ya dauko bai kamata a kashe ba bai kamata a kashe ba ai amfani da su da tsangayu da komai mutanen nan su ma ƴan Najeriya yanda kake so ka ji dadi su ma sun cancanta su ji gwargwadon iko wanda suke tsararro ne a cikin su kuna da karfin tsaro wannan ko fi kowa sanin ya za ku yi amma mu muna magana ne akan waɗanda ba su da ilimin a ciki kuma suna nan wasu sun miƙe kafa sun ce su ne tsagerun ne da Delta end part duk waɗannan mutanen ba an yi su a ƙasar nan suka yi rashin mutunci na ƙarshe kuma dole haka aka ɗaga musu ƙafa to me zai hana su ma Hausa Fulani a yin Najeriya ne a sa su a budget ɗin ƙasa mana a sa su su ma yanda ake jan ruwa a kai Lagos a jawo ya zo Niger a matso da shi yanda ake sauke container a Sani border a rinka sauke su a jihar Niger a ga intalauci da ya ci gaba to kuma sai kai mamakin ina manyanmu irin sanatocinmu da 'yan majalisunmu na tarayya lokacin da marigayi a ba ta kiraye ba ya yi yunkurin haka ba Umar Musa Yar Ajo ba ya yi wannan yunkurin ba da ya tsaya a laisa minkum rajulun rashid yanzu dan girman Allah kai Allah ya zaɓe ka arewan nan jihohi 19 mu muka fi yawa galibi masu yi ma Allah sujada ne a ƙarƙashi Allah ya baka damar da zaka janyo abin da har ka mutu ana maka addu'a ku duba sai Sardauna ku gani Sardauna in zaka ce har a tashi kiyama za a rinka mai addu'a a arewacin Najeriya kai ka san ba kai ƙarya ba to me ne bambancinka da Sardauna shi fa ba annabi ba ne ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne mutum ne irinka ɗan zamani ɗan nan ku zama to me yasa ku ba za ku kamanta ba me yasa ba za ku ji tsoron Allah ku bar ambato na gari a bayan rayuwarku ba rayuwar nan fa ba ku samu matsayin nan ba sai da kuka cinye fiye da rabin rayuwarku gangarawa kuke yi gangarawa kuke yi yanzu ko kuna raye a maimaita muku shekarunku wallahi wani abun na daɗi ma baka isa ka ci ba mace ma baka isa kai mu'amala da ita ba kuma ba wanda zai soka sai dan abun hannunka to kai ma jama'a aiki ma wannan yana daga ciki mun san gwamnati tana kokari a yanda take bayani to amma kuma duk da haka malamai dama ne su ma su bada shawarwari tunda su ma ƴan ƙasa ne kuma tunda galibi ba jin ku ake ba ba haduwa ake da ku ba amma mun san sauti na kaiwa ta kafafen yaɗa labarai to ya kamata a duba waɗannan damarmaki a gari kar a ɗauki ɓangaren zafi zalla a cikin abin da ake wanda za a iya rescuing ɗin su a iya fitar da su daga wannan ƙangi ya kamata a duba waɗannan a kan abin da za a iya samar da shi gwargwadon iko amma in ba haka ba gaskiya jama'a za su zamto suna da mummunan zato game da gwamnati kuma ba daidai ba ne a ce gwamnati da rayuwa al'umma ba sa jin daɗi sai dai tsine-tsine da zage-zage a tsakani asali abin da ya kamata shi ne a samu adalci a samu adalci yanzu ka ga kasar Saudiya kai kadai din nan single handedly in gwamnati ta yi maka laifi za ka je ka kai gwamnati kara kotu wallahi gwamnati za ka kai kotu gaba ɗaya gwamnatin ƙasar za ka shigar da ita kotu kuma ba wanda zai tsangwame ka shari'a za a yi sosai shari'a za a yi sosai na san mutumin ƙasar nan wanda ya sayi wani hotel ne kun san hotel ɗinsa hannun jari ne da yawanci shekara hudu haƙƙinsa bai fita ba ya buga ya buga ya raya wani ya ce mai in ka samu hanya Sheikh Abdulrahman Sudaisi shine chairman na Haramain masallacin Makka da Madina duka yace in dai zaka iya samu ya je office ɗinsa ina ga zai iya maka wani abu ilai ko Allah ya taimaka ta sanadiyan wani bawan Allah har sai da suka je gaban Malam Abdulrahman Sudaisi Malam Abdulrahman Sudaisi yace ni ban san tsarin ka'idan takaddunku ba da rubuce-rubucen amma abu ɗaya zan tambaye ka ka gaya min tsakaninka da Allah kana da gaskiya ya ce wallahi yana da gaskiya sai ya ce to a zo ana zuwa sai ya ce ka je ka kai gwamnatin Saudiya ƙara a sai ya tsorata su dai su ce mai karka damu ka je ka kai ƙara ga ma kotun da za a kai ƙara ka ji wani salihanci malam ya ce in haƙƙinka ya fito kar in ganka a nan amma in kana jin an zalunce ka to sai ba da complimentary card ya ce ka dawo amma da sharaɗi sai in jin an zalunce ka ne kai ko yanzu percentage zaka tambaya eh wani ne ce nawa ne percentage kina ka san aikin da wahala amma shi ce mai yayi in dai hakin ka ya fito kar injanka kuma wallahi sai da hakin shi ya fita na shekara hudun baya sai da aka bar shi takaddu ne ba su cika ba da gyare-gyare aka sa shi yayi kuma aka biya shi ake shi to yanzu kai nan ka gwada shikenan office din kama haka kula kana taimakon jama'a sai a mai da kai karkara ya sai mutum ya bata ma gaba daya to ka gani amma haka nan za a yi ta hakuri ana faɗin gaskiya jama'a hakuri za a yi ko za a rinka kamawa za a rinka kashewa za a rinka yi hakuri za a yi mazajen farko ba su kawo sakon nan inda yake ba sai da suka yi hakuri to da haka duk wanda ya tsaya da gaskiya ya hakuri ya tsaya kan gaskiyar shi duk abin da gaskiya za ta ja maka ba aibi ba ne ba kuma asalin wato asara ba ne na'am to wannan dai shine abin da Allah ta'ala ya faɗa babu tilasti a cikin addini ko mun fahimce wannan gaba ɗaya Allah ta'ala ce duk wanda ya kafirce mu tsagutuwe imani da Allah ma'anan tsagutu shine asalin wato ya zamto mutum ya maida wani abu abin bauta wanda ba Allah ba malamai sun ambaci dalilin saukan wannan aya da cewa dalilin saukanta shine wani mutum daga cikin mutanen Madina ana kiran shi da suna Abu Husayn ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa yana da yara maza guda biyu yana zaune kawai sai ga waɗannan yara maza guda biyu sun koma kiristoci kawai suka ce sun bar musulunci sun koma kiristanci shine wannan abu yayi masa zafi har suka yi jayayya da har karshe dai magana ta kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce gashi su sun fita daga musulunci sun koma kiristoci shi kuma sai ya ce da shi ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayad kul ba'di fil nar wa ana anzur yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kaga ya dace wani sashi na ya shiga gidan wuta ina kallo ma'ana shi ne ke karin tirsasa sai sun dawo cikin musulunci yana fadan haka shikenan sai Allah ya saukar da wannan aya la ikraha fid din babu tirsasa a cikin addini wani Allah ya dan wuta ne ba kai saka dawo da shi aljanna ba shikenan ana karanta wannan aya fa khalla sabilahuma sai yace shikenan ku tashi ku kama gaban ku ba ni ba ku har abada to kaga wannan da yana da zafi ko shakka babu sai Allah ta'ala ce qad tabayyana rushd min al-ghayb ai bi ma'ana Allah ta'ala ya bayyana gaskiya a sarari ƙarya ma a sarari duk wanda ya bi gaskiya zai je aljanna wanda kuma ya ki gaskiya to wuta zai tafi dan haka nan musulunci ya gama komai shine ma'anan wa hadainahu najidai can kuma inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura a gaba sai Allah ya ce mai aramu
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
نعم
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم
نعم
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله سبحانه وتعالى ce Allah shine majibincin lamarin wadanda suka yi imani yana fitar da su daga dufai zuwa haske amma wadanda suka kafirce majibinta lamarin su shine dagutai suna fitar da su daga haske zuwa dufai wadannan su ne yan wuta su masu dawama ne asalin wato a cikin wannan wuta din a bayan Allah subhanahu wataala ya nuna babu tirsasa a cikin addini aya ta gaba kuma sai ta kwadaitar zuwa ga yin imani bi ma'ana ba dan Allah ya ce Allah da ya ce babu tirsasawa a cikin addini ba yana nufin cewa Allah yana son kafirci ba ne dan ya ce wallahu la yuhibbul kafirin to sannan shine sai kawo aya nan ta gaba da nuna cewa in dai mutum ya yi imani to Allah subhanahu wataala shine zai jibinci al'amarinsa Allah shine zai tsaya masa Allah shine zai taimake shi wannan ko ya faru ne saboda abun nufi duk wanda ya yi imani to Allah zai jibinci taimakonsa a koda yaushe kuma Allah zai taimaki bayinsa muminai ya fitar da su daga dubban kafirci zuwa hasken imani ya fitar da su daga bata zuwa shiriya wanda wannan shine jibinta da Allah yake ma asalin muminai da cewa idan sun ga alkhairi da shiriya idan su kan iya gani zuciyarsu kuma kan iya fahimta ta dauka akwai waɗanda suna ganin shari'a amma zuciyar ba ta ba su goyon bayan wurin daukar shari'a shine Allah ta'ala ke faɗa wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal-ins hakika mun tanada mun halitta ma jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu za ta ci su lahum qulubun la yafquna biha ga su da zukata amma ba sa fahimtan addini da shari'a da wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa ganin na hukunta wani na wani yayi ga yanda ya kare bai ci da dadi ba amma kuma ba sa iya daukan wa'azi gashi nan wani fa abin da yana halaka shi amma har yanzu su ma suna bibiya zuwa ga irin wannan to wannan Allah ta'ala ya kudaitar da mu'minai akan haka sannan kuma ya tsoratar da kafirai ce wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut wadanda suka kafirta su ne dagutai dagutu shine duk abin da zai sa ka ketare gaskiya saboda shi duk abin da zai sa ka bar Allah shi ka bi shi wannan abin ya zama dagutu malaman suka ce sawa'un mutun ne shi wanda zai sa ka bar Allah shi ka bi shi koko dukiya ce wanda za ta zo ta sa mutun ya bar Allah saboda dukiyar ya koma zin abin da ba Allah ba duk abin da ke iya daukan abin da za a iya bauta masa koma bayan Allah ma'ana ya halalta haram ko ya haramta halal kuma a yadda to wannan shine ake kira da dagutu wanda ya bi irin waɗannan dagutu kuma Allah ta'ala ce ya furjuhum zai fitar da su ai ma'anan zai fitar da su shine yasuddunahum anil iman an nuril iman zai hana su su fahimci hasken imani ballantana su riko da shi zai hana su su dauki abin da gashi a sarari Allah ya nuna shari'a ne amma mutum sai ya zanto cewa ya kasa dauka shi yasa akwai cututtuka guda biyu idan suka harbu mutum a zuciyarsa cututtuka ne na zuci idan suka harbu mutum a zuciya to da kyar yake samun aljanna malaman suka ce su ne dulil amal wa tibail hawa ko alhawa wa shubahat mutum ya zanto yana da dogon buri a duniya bi ma'anan dogon buri shine ba ruwan shi da halal ko haram saboda duk dan adam yana da buri duk dan adam yana da abin da yake so Allah ya cika mishi na wanda ransa yake so to wannan idan a cikin alkhairi ne ba laifi kai ba shari'a ta yarda maka da wannan to amma burin da zai sa ka take gaskiya ka bi ƙarya ko ga halal ka kibi ka take halal sai ka ci aran saboda ka cimma abin da kake so to idan mutum yana da dogon buri sayyidina Ali radiyallahu anhu yace yunsil akhirah dogon burin nan zai sa ya manta lahira gaba daya sannan kuma ittiba'il hawa sai san rai shi san rai kuma yace suddu anil haqq mutum zai ga gaskiya amma tunda ba ita ransa ke so ba sai ya murde sai ya canza sai ya dauki abin da ba shi kenan ba ko da Allah na ta fada a shi abin da yake kallo shine kawai mai karewa a nan kusa zuciyarsa ta kasa ba shi damu ya fahimci rayuwar lahira to shine Allah ta'ala ya faɗi cewa duk wanda ya bijire ma abin da ya zo da shi asalin wato na imani wannan ulaika ashabun nar su ne ma'abuta wuta ai bi ma'ana wanda za su luzumci zaman gidan wuta kun fiha khalidun ai bi ma'ana baquna baqa'an abadiyya za su zauna a wutan nan zamana har abada na dindindin la yakhrujuna minha abadan ba za su taba samu randa za su fita daga wuta ba Allah ta'ala kai mana tsari da wannan a takaice ayan sai ta nuni zuwa ga cewa wato Allah madaukakin sarki shine waliyul ladina amanu da haka ya bude ayan ko Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin masu imani ma'anan majibincin masu imani malamai suka ce yastahdimuna uqulahum wa hawasahum fi mardatillahi Allah madaukakin sarki zai sanya mu'minai su rinka aiki da hankulansu da tunaninsu da jikinsu da komai da suka mallaka wurin ganin sun samu yardan Allah shine ma'anan majibinci din zai sa ka ji kana son addini zai sa ka ji baka gajiya da taimakon addini zai sa ka ji sha'awan addini kake yi kai zai sa ka ji ko ka rasa komai kana da addini da sauki to wannan alama ne na Allah yana son bawa Allah ba zai bar su tsallake iyaka ba ballace na su canza addinin ko su koma su shirka da shi haka nan su kuma waɗanda suke kafirai ne Allah zai bijiro musu da shubha wanda zai sa su faki addinin su koma su kyale sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam su tafi suna aikata abin da yake shine bid'a to wannan shi ke sa mutum ya dawwama a cikin wuta ba tare da ya fita daga ciki ba ya Allah ta'ala kai mana tsari ka tsare mana imaninmu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya sa mu gafarta mana zanubanmu da kurakuranmu na tsaya a nan saboda in yi bayani hanzari ba gudu ba al'amari ya taso mai gaggawa mai afke wanda ba shiri a cikinsa wanda ya sabbaba a yau za mu rufe wannan tafsiri insha Allah ta'ala. abin da ya faru ya kamata in bayani ko da kaɗan daga cikin bayanin saboda jama'a su fahimce abin na san ni kaina ba haka raina so ba. Dalilin shi ne ina da aboki wanda mun daɗe muna tare da shi ɗan kasuwa ne. Na kira shi a waya zan masa barka da shan ruwa sai na je yana ta dariya. Na ce da shi me ya faru, ya ce yanzu nan Allah ya min wani buɗi a kasuwancina. Kuma nema Allah alƙawarin duk wanda ya fara kira na a waya sai na faranta masa rai gwargwadon iko na. Iya maganan da ya mun kenan shi kenan muka gaisa dai muka rabu da shi. To da yake mun daɗe muna tare yana da wasu abubuwa na a wurinsa. Ina zaune sai aka turo min da visa na Umara wanda ya riga ya biya min kujeran Umara zuwa Saudiya. So ba ni da zaɓi. Kuma abin da ya sanar shi ne ban sani ba, da ya nemi shawara na da ban ɗauka a yanzu ba, da na nemi ya ƙara mun ko da zuwa 20 da 'yan kaɗan haka mu ƙara matsawa gaba. To amma ina ga wannan alkhairi ne a gare ni, alkhairi ne a gare ku. So don haka ina so na farko da Allah ku taya ni masa addu'a, Allah ya saka masa da alkhairi. Lallai wanda zai maka irin wannan tagomashi dole ka yarda cewa masoyinka ne. Kuma tun daga lokacin ne har yau bai ƙara ko muryar shi na ji ba, sai dai kawai aka turo min cewa gashi nan in shirya in tafi. Kuma wallahi tallahi ba ɗan siyasa ba ne, don kakku ce an aike ni. Ina fata mun fahimci wannan. Yawwa, ko su ɗin suka bayar haƙƙinmu ne za mu amsa in muna so. Ballantana mu ba sai sun ba mu ba, mun gode Allah daga abin da ya mana. To saboda haka nan wannan bawan Allah yana roƙon da Allah ku sanya cikin addu'o'inku. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi. Kuma kamar yadda na gaya muku abin ya zo ne babu abke ne ya taho, amma la'alla addu'o'inmu ne Allah ya amsa. Don haka da a ce na sani nesa da kofa, to zan ƙoƙarin iya tattauna da wasu abokanaina da 'yan uwa da muke tare mu ga yadda ko za a riƙe majalisin zuwa wani lokaci. Amma gaskiya ya taho mun ba tare da shiri ba, a haka Allah ya ƙaddara abin, kuma muna fata Allah ya sa ya zama alkhairi. Saboda haka Allah ya da Lailatul Qadarin bana dai a gaban Ka'aba za mu tare ne. Abinda Allah ya kaddara na addu'o'i dukkaninku za mu iya kokari mu sa ku addu'o'i. Kuma kuma mu sani wannan ba wani abu bane kawai jarabawa ce ta Allah, wani a jarabe shi da ni'ima, wani a jarabe shi da kaza. So amma dukkanin bayi Allah yana son su, kuma Allah yana karban addu'an dukkanin bayin Allah. Kuma abinda muka saba na wasiya na nasiha kashin shi za mu yi shine cewa mu ji tsoron Allah a cikin ranakun Idin mu da muke sallah a cikin su. Dazu mun yi kudi ba akan goman ƙarshe na Lailatul Qadari. Lallai a yi kokari a dage a jajirce. Kuma daga cikin abin da ya kamata mu sa a gaban mu lizumta mu kanmu shine batun nema mu ƙasar mu zaman lafiya da shugabanni na gari. Lallai wannan ba mu kadai ba, don Allah mu sa 'ya'yan mu, mu sa matan mu su yi addu'a. Ni dai daga cikin abin da na daukan makaina alƙawari, zan roƙi Allah in ma akwai waɗanda ba su son zaman ƙasanmu da zaman lafiya, Allah ya karɓi rayuwarsu kafin 2027. Allah ya taho da muminai zarata salihan bayi, ya fito da shugabanni na gari ko mun san su ko ba mu san su ba, ko wanda muka yadda da su ko ba mu yadda ba. Ku yi wannan addu'a, ku roƙi Allah. Wallahi ba mu da gata in ba Allah ba ƙasar mu. Lissafi ya riga ya kwace mana, kuma babban abin tausayi 'ya'yan da muke haifa. Idan har mu mun gane inda za mu bi, Allah ya sa mun gane 'ya'yanmu me za su tarar. Malam Jafar Mahmud Adam, ban taɓa mantawa kafin ya rasu, wata rana mun je karatu ya tashi tsaye, ya miƙe tsaye ya kalle mu, ya ce duk cikinku duk wanda bai kai shekara 26 ba, ina ga har a mimbar ya taɓa maimaita maganar nan, ya taɓa gaya mana a gabanmu, kuma ya ta maimaita a wurare daban-daban, ya ce duk wanda bai wuce shekara 26 ba a cikinku, wallahi yana da sauran kallo a Najeriya. Ka duba ka gani, dan Allah bai fasan ko ɗaya daga cikin fitintunin nan ba, amma abin da ya faɗa kenan. To amma ya faɗi wata magana mai tsada wanda ita ce ta sa na tuna, su ma nake so in faɗa mana ita. Ya ce amma mutanen nan idan kuna so ku gama da su, ku tashi ku yi karatu kawai, ku tashi ku yi karatu, ku fitar da 'ya'yanku su yi karatu, ku yi karatun addini, ku yi karatun zamani iya iyawa, sannan kuma ku matsa a yi karatun addini. Wallahi wallahi in ana haka, ina tabbatar muku duk yadda kuke ga lalacewar ƙasar nan, idan Allah ya tashi zuwa da rahamarsa za ka yi mamaki abin da zai biyo ba. Saboda haka mu dai mun yarda Allah yana karɓar addu'a, kuma mun yarda cewa insha Allahu Allah zai karɓi addu'anmu. Saboda haka da Allah kowa ya dage, mu sa 'ya'yanmu su yi addu'o'i, mu ma mu yi, matanmu su yi, ƙasar nan Allah ta'ala ya keɓo mana ƙasarmu. Allah ya kebo mana kasan mu tun mene nufin kasan nan da sharri ya ubangijin da muke azumi domin ka ya ubangijin da muke zauna a dakin ka kai ne kace mana kai ne mai rahama Allah kai mana maganin duk wani fitinanni a kasan nan shugaba ne shi ko ba shugaba ba wanda ya bayyana da wanda ya buya Allah ka san shi ya Allah ka bi ta kanshi dan tsarkin sunayen ka wanda yake da rabon shari'a Allah ka shirya shi Allah ka mai da shi kan daidai wanda ko ba haka ba Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizuna ya Allah mu dai mun gaza Allah mun karaya Allah mun sallama Allah ba za mu iya ba Allah in ba kai ka taimake mu ba wallahi ba mu da mataimaki wallahi tallahi Allah ba mu da wanda zai mana sai kai Allah ka nuna mana kai ne azizun muqtadir kai ne mibuwayayyen da in kace ai dole haka za a yi ya Allah ka nuna mana wannan rahama Allah ka sa mu yi shekara ta 2007 muna farin ciki na abin da zai biyo baya Allah kar ka kuma mana bakin ciki dan tsarkin sunayenka idan laifi muke maka Allah ya sa mu kai wannan Allah ka karbi tuban mu ka ba mu ikon jarawa amma azaban ta isa kullum fitinan yau daban ta gobe daban kuma ka kalli arewacin Najeriya dammare ta kawai ake duk wani fila da zai iya rike wani abu mai gwaɓi gwaɓi sai an ba an sauya an jeji wannan an kauda wannan an murgude wannan wani a siyasance wani ma a zahiri kasa kawai ake yi yau sai tukin baya ake kai ya Allah ka isan mana dan tsarkin sunayenka Allah ka tsaya mana Allah ka taimake mu ina tsira gare ku ku rinka sauraron babban malamin mu Dr. Bashir Ali Umar shine shugaban Supreme Council for Sharia yana maganganu masu kyau masu rai wanda irin abin da ake bukatan malamai su yi kenan kuma mabiya su bi su lallai malam yana magana sosai akan makoman musulmi a kasan nan da gaskiya abubuwan da ya magana baya bayan nan ya yi magana akan wancan bakin kafirin azzalimu a mukute shugaban INEC kuma har yanzu yana nan a kujerar wannan ke nuna maka akwai interest a kan shi wannan ke nuna maka yana yin abin da ake so wannan ke nuna maka umarnin da aka sa shi yake zartaswa domin bai kin haka kiraye-kirayen da aka yi a kasan nan da ya isa yanzu an ɗauki mataki mu namun da ake ganin yi ba daidai ba ake ganin ka ga motsi ka dan kaya-kaya sai ka ga an ce a jirawa mai dawo a kama shi a kirawa ne a gayyaci wani a yi wani shi kadai ne mai laifi wanda suka zubar da jina ne a zahiri ina suke wanda aka tabbatar sun ci zuciyan mai sunan sunan su wancan katin ya murin faɗa mun sunan shi yan ta'addan Niger Delta nan su asari su an kira su an tada abinda suka yi a baya ko nagarta suka yi ko taimakon ƙasa suka yi ko gina ƙasa suka yi in ce bututun mai suka rinka fasawa ya aka yi da su yanzu suna cikin masu ruwa da tsaki amma mu sai namu ne da mutum ya yi motsi sai a make shi ko kuma da yake ba mu da kishi sai su buga sai mu taya su ba wai tsarkake wani ake yi ba wai ana goyon bayan wani ba ne a'a arewan za ku kalla saboda duk wanda ya kalla arewa musulunci ya kalla ko kaƙi ko kaso musulunci ka kalla kuma rikici na ni da kai ta cikin gida wannan mai sauki ne a cikin ta Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin dole za ka saba mun zan saba maka na tabbatar ko a tafsirin nan ba kila kowa ne ya gamsu da abin da na faɗa ba da Allah ko wani abin da na faɗa wani yana jin shi da ya ji Allah ba da lada to zan sa shi dole sai ya ɗauki abin da na ce a'a ban sa shi dole ba to amma wannan zai hana in ce shi dan uwana ne ko wannan zai sa wani abu ya taso na cuta in goyi baya a cuce shi ko shi yana da hankali ya goyi bayan ne a cutar da ni saboda haka jama'a don Allah mu dai za mu ci gaba da kira gwargwadon daman da Allah ya ba mu malami kuma ko in ce mai da'awa tunda ni ba malami ba ni ɗalibin ilimi amma duk mai da'awa iyakan nashi dama isarwa ne idan mutum ya isar ko ya gama nashi saboda haka mu sani wannan rayuwar namu wallahi tana buƙatar gyara da addu'a mu gyara kawunan mu mu roƙi Allah subhanahu wataala ya ba mu mafita Allah ta'ala ka zaunar mana da kasan mu lafiya insha Allah ta'ala darussa da muke a masallaci na ranar litini da laraba za mu fara su sati biyu bayan sallah insha Allah sati biyu bayan sallah Allah da za mu dawo majalis kuma ina kira ga wanda suke yin whatsapp ba sa cikin group din masallaci to su yi magana zuwa ga layi na kai tsaye ko layin malam Mika'il za a tura musu link su shiga wannan group din masallaci din da abin da muke a masallacin nan za mu rinka sanarwa a wurin dawowa karatu din da malitafan da za a yi duk za mu rinka sanarwa bi idnillahi ta'ala kiran mu na karshe shine yan uwa kiran da muke ta yi na ginin wannan masallaci da abin da ya shafi wurin mata da bayyuka da sauransu. Kamar yadda muka sanar, muna buƙatar mutum 1,000 da za su ba mu naira 50,000, wanda Allah ya bashi fiye da haka ya sa mana fiye da haka da muna su, kuma shi ma Allah zai farin ciki da shi. Idan ko mutum kayan aiki zai ba mu, to a kawo nan lamba 21 masallacin Mus'ab bin Umair da ke layin Alhaji Umar Giwa mai unguwa, Allah ƙara mai lafiya, gashi nan zaune tare da mu a nan ɗan bushiya Kaduna New Millennium City. Duk wanda zai kawo wani abu na kayan aiki, in ya zo ya tambayi Malam Abubakar Ladan ko ya tambayi Alhaji Adamu ko Malam Isa, duk wanda ka damka wannan kaya a hannunsu, to tabbas ka ba amintacce wanda zai kawo, kuma za a yi rekodin duk abin da yake nan. Daga jiya zuwa yau naira 50,000 ne muka samu. Na ga wata bayar Allah da ban kiyaye sunanta ba, amma mace ce ta sa naira 50,000 ita ma a tsayin nata zubin. Wannan ke nuna muna da mutum 18 kenan ko 19 yanzu. 19 ko? Eh? 18 ne? Jiya ne muka ce 17? To, yanzu 18 kenan da naira 10,000 abinda muke da shi kenan yanzu a ƙasa. Da haka muna fata Allah ta'ala ya fata mu kowa da alkhairi. Bayan da za a yi a ce in zauna a wannan wuri in yi karatu tsawon awanni 10 wani abu, la'alla ba tare da kuskure na ɗan adamtaka ba, ko kuma ya zamto ƙarancin ilimi, tunda mu ɗalibai ne, muna faɗi muna sake maimaita, mu ba malamai ba ne, mu ɗalibai ne masu koyo, muna dai karambanin koyarwa, amma har ga Allah mu ba malamai ba ne, ɗaliban ilimi ne. Manyan malamanmu suna nan suna kuma yi, Allah ya saka musu da alkhairi. So na tabbatar ka yiwu, la'alla da sani ko rashin sani ko ajizanci ka faɗi wani abu da bai ma wani daɗi ba, ko kuma wani ya ji ma kaman da shi kake yi. Idan wannan ya gudana tsakanina da ku, ina roƙon ku da ku yafe mini. Ba zan yi da gangar don in cutar da wani ba, har ga Allah na san wannan. Amma in har hakan ya faru, to a yafe min a cikin abin da na yi wanda ba daidai ba. Ina roƙon Allah ta'ala kuma ya yafe mana baki ɗaya, ni dai kan ba wanda ya yi min. In ma an yi ko ban sani ba, Allah shaida ne ni na yafe ma kowa. Allah ta'ala kuma ya sa mu dace, Allah ya karbi ibadunmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ya rabbana tafarruqan ma'suma. Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka min الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا من المسيئين يا ربنا فتكفر عن سيئاتهم يا من هو على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أتفكر كم درحمة.